muna fatan Allah gudu ya sa a yi lafiya, a ƙare lafiya, kuma Allah gudu ya sa albarka cikin abin da za a faɗa. Allah gudu ya sa al'ummar duniya da al'ummar musulmai ta amfana da abin da za a faɗa a nan gurin na ilimi. Kullum su ahlus sunna suna dogaro ne da alƙur'ani da hadisi. Idan kana neman alƙur'ani da zalla na haƙiƙa, su ne ahlus sunna. Tunda maganar shi ne ƙala Allahu ƙala rasul. Allah ya ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, shi alƙur'ani baya fassaruwa a bakin wani mutum ko mun girman sa idan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saka albarka a wannan ayoyi. Wanda wannan wasu mutane su ko suna nuna su kira suke suke kallon su suke da ilimi sun fi manzon Allah sun fi saɓan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ba za a aiki da wa'innan manzanninsu ba sai abin da suke fassara alƙur'ani da shi za a aiki. Za ke samu waɗansu mutane wanda suke jahilai ba san addini ba suke kallon kamar wa'innan mutanen suna tsayuwa kayan gaskiya. Saboda haka wannan jerorin da soke da aka tattara ake yi kafin idan mutum ya kawo kunnensa kuma ya tsaya zai yi shawararo na fahimta, to zai gane cewa eh ba a raba alƙur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah ce ya bin Allah wa tuhu rasula abu Allah bi manzan Allah fa in tanazatu fi shay'in yake farudu bi Allah wa rasul har yau da duk wani abu da ya faru a tsakanin ku a mai da shi zuwa ga Allah da kuma wa da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam anan mafita take. To wannan lafiya da za a yi za mu gane waɗannan kofofi mafita daga bakin malamin mu na sunna kayin cewar Qur'ani da hadisi abu ne guda ɗaya wanda babu wanda zai raba su sai mutumin da bai yi cikakken imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba. Duk wanda yake da imani cikakke da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko masoyi na annabi na gaskiya ba zai taɓa raba maka alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba. Kasancewar zan yi maraba ne da baki wata nan ne musu addu'a da fatan alkhairi zan yi gaban jawabi da shi malam Musa dan kwazo shi ne zai gabatar da malamin da wasu gabatar da karatu. Muna fatan Allah ubangiji ya sa yin karatu lafiya, Allah ubangiji ya sa albarka, Allah ubangiji ya sa wannan karatu da za a yi ya shiga kunna kunnan mutane cikin gida da wajen gida na Najeriya don su amfana da wannan abin da za a faɗa mai albarka. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Zan yi kafin magana zuwa ga shi Musa dan kwazo zai gabatar da wannan mata ce gudu ma da wannan mata ce insha Allah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بايا حكايا دندزن الأمم المسلمي ما سؤال بركة إنا فارا من تسلم تاع الدين المسلم في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو نياك ألا مدوك جنسركي وانا أبي سفل لسا درحمة دبي وانسا أقريمه ya ba mu ikon haduwa a wannan masallaci mai tarin albarka Jami'ur Rahma a yau ranar Asabar 23 ga watan Shawwal bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina shekara ta 1447 wanda shine daidai da 11 ga watan 4 shekara ta 2026 miladiya. Mun hadu a wannan masallaci kamar yadda sakataren wannan masallaci kuma malami daga cikin manyan malaman mu a wannan jiha Dr. Abdulkadir Adamu Isa wa ya gabatar domin gabatar da lakca mai taken fitina a kwance take kada a bari cibi ya zama kari. Waɗannan lakcoci an shirya su ne kuma ana gudanar da su karkashin jagorancin babban malaminmu Imamu Ahlus Sunnati wal Jama'a Al-Sheikh Abdul Wahhab Abdullah Hafizahullahu Ta'ala. Allah ya ƙara wa malamin lafiya ya saka masa da alkhairi. Ya so ya kasance tare da mu a wannan wuri amma ya bada sakonni da za a isar a ƙarshen lakca kuma yana yi wa 'yan uwa fatan alkhairi. Kamar yadda aka gani a wancan sati sanarwa ta yaɗu akan cewa manya-manyan malamanmu baki daga a matakin ƙasa irin su kamar Sheikh Kabiru Gombe da Sheikh Dr. Tajuddin Adegun su ne za su gabatar da wannan lakca. Amma bisa uzuri na su irin na manyan malamai na harkokin da'awa da tafiye-tafiye dukkaninsu sai suka ba da uzuri akan cewa ba za su samu damar zuwa ba a daidai wannan lokaci sai dai a tara a lokaci na gaba. To a bisa haka ne aka nemo ɗaya daga cikin jigajigan malamai da suke masana a cikin aƙidar abin da ya shafi ɗan kalakato masu da'awar alƙur'ani zalla wanda ya shafa kusan shekaru 40 yana fadi tashi da kai kawo wajen bibiyar wannan aqida da sharrinta da makircinta da kuma warware su a ilmance ya shiga lungu da sako na ciki da wajen Najeriya kamar jahar Niger kamar kasar Niger da sauran jihohin Najeriya yayi fafutuka wajen fahimtar da al'umma monin wannan aqida da kuma hasarinta ba shi da aiki sama da wannan ba wani malami ne shahararre da ake ganin sa a gidajen TV ba ko kuma da yawa daga cikin daliban ilimi suka san shi amma dai a wannan babi na yaki da aqidar kalaka toto ilaihil muntaha in aka yi magana sai dai a ce end of discussion zance ya kare wannan malami shine malami da yake dama na cikin fararen kaya da kuma bakar hula wato Sheikh Muhammad Khamis Musa Zakariya Sheikh Muhammad Khamis Musa Zakariya wanda shi zai gabatar da lecture sannan kuma dan uwa barista Isaac Adam Gama shi kuma yayi masa ta'aliki insha Allah tabaraka wa ta'ala ina kiran sunan sa kuma yana shigowa kaga dan halakka ki ambato kenan dan halakka ki ambato barka da zuwa yan uwa masu albarka makasudin lecture a gurguje shine kamar yadda malam ya fara yin isharar fage a cikin wannan kasa muna fama da fitintunu da bala'ai iri-iri sannan kuma alqur'ani mai girma ya dora mu akan wani tsari da wani tafarki na maganin fitina tun kafin ta girma shi yasa sai aka ce fitina a kwance take kada a bari cibi ya zama kari Allah tabaraka wa ta'ala a cikin littafin sa mai girma yace wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku duk oran fitinan nan da idan ta afku idan ta faru to ba kadai waɗanda suka janyo ta ko suka tsururuce ta bane za ta shafa a'a za ta game kowa da kowa to a bisa hakkin wannan aya sai aya take bayyana mana cewa ita fitina in ba ai wasa ba in ba a dakile ta akan kari ba in ba a nusar akan ta ba an yi maganin ta to tana game kowa da kowa da wanda ya janyo ta da wanda yake da hannu a cikin ta da wanda bai da hannu a cikin ta hadisi ya tabbata cikin littafin as-sahih na al-imam al-bukhari da as-sahih na al-imam muslim hadisin sahabin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ma abokin sirri Huzaifa dan Yaman yake cewa mutane sun kasance suna tambayar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi akan alheri kullun kullum wato mafi yawan tambayar sahabbai shine ayyukan alkhairi da abubuwan da za su sada su da rahmar Allah da abubuwa da ne kusa-kusa da ake ganin su kyawawa ne a zuciya yake amma ni sai na himmatu akan tambayar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi akan abubuwa na sharri sai ce makhafata an yudrika saboda tsoron kada sharrin ya ainihin riske ni to a bisa haka ne a bisa wannan gwadabe a bisa hakkin fadin Allah ta'ala wa kadhalika nufassilu al-ayati walitastabina sabilul mujrimin kamar haka ne muke bayanin ayoyi fillatilla daki daki sallu domin dai hanyar mujrimai ta bayyana to sai aka tsara waɗannan lamtoci domin a fadakar da hukuma a karan farko wato gwamnati sannan kuma a fadakar da al'umma akan irin waɗannan munanan aqidu mun sani cewa munanan aqidu suna da yawan gaske in kadai sunan su zaka lissafa daga nan zuwa a tashi to ba zaka karkare su ba to amma sai aka dauki wannan fitina ta kalakato wadda wutar take ci balbal a daidai wannan lokaci a matsayin sample a matsayin namubal a case study wato ita za a dan shiga cikin ta a dan ambaci abin da za ta ambata da ƙarshe kuma akwai sako mai matukar muhimmanci da shi Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a ya bayar wanda za a isar da shi ga gwamnati da kuma al'ummar musulmi ba tare da na ja lokaci na cika muku da surutu ba zan mika abin magana ga wannan babban malami da ke dama na wato Sheikh Muhammad Khamis Musa Zakariya domin ya fara gabatar da wannan mawdu'i mai matukar muhimmanci muna roƙon Allah ta'ala ya masa jagora Allah ya sanya albarka a cikin abin da zai fada Allah ya datar da mu malam bismillah
أعوذ بالله بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya alarta mu da rayukanmu da lafiyarmu ya kawo mu wannan rana mai albarka kuma a wannan masallaci mai albarka wato masjidur rahma domin gabatar da wannan wato muhabara wadda aka samu suna wato fitina a kwance take kar a bari shi ya zama kari dan uwa masu albarka me yasa aka ambaci wannan wato muhabara da wannan suna babu shakka sanannan al'amari ne ga waɗanda suke bin kafafen sadarwa na zamani wannan wani lokaci ne wanda an samu wasu mutane waɗanda suke karyata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kai tsaye babu shakka wannan ba karamar fitina bace ba lallai kai tsaye idan ka ce hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ƙarya ne to babu shakka wannan kalma tana da girman gaske ga wanda ya fahimci abin da kake ba shakka sanannan al'amari ne a harshe na Hausa kawai ko kuma in ka tashi fasara da kalmar hadisi da Hausa za ka ce zance ko magana amma fa da an ce hadisi a musulunci kawai ana magana ne ta maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayyukansa to kuma kawai sai wani mutum yace ƙarya ne kaga kai tsaye yana nufin wato maganganun na annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarya ne babu wani tawili da zaka ba wannan misali idan mutum ya ce alqur'ani ƙarya ne saboda haka yace cewa kalmar alqur'ani tana nufin abun karatu kuma babu shakka ba alqur'ani kai bane abun karatu akwai wasu abun karatu to amma fa a musulunci da ka ce alqur'ani to kawai kana nufin wani littafi wanda Allah madaukakin sarki ya saukar da maganganun sa zuwa ga manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga da ka ce alqur'ani ƙarya ne to kana nufin abinda Allah din ya aiko ƙarya ne da shi idan yake da in kace hadisi ƙarya ne to kana nufin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ne sanannan abu ne malaman sunna yadda suke gudanar da tsarin su yadda musulunci ya tsara shi ne idan wani abu ya taso sukan bi cikin ruwan sanyi ba kowa ya sani ba sai ma hanyar da za su magance wannan matsala ba kowa ya sani ba to ina tabbatar muku da cewa haka ita wannan aqida lokacin da ta fara amu dan ta dade ana sai daga kashin kasa ba tare da kowa ya sani ba da can ba su da shi ko su ga media yanzu ne suka samu dama to lokacin da ta fara yin kamari wato shi jagora wato ba uban mu malamin mu jagora na ahlus sunna malam Abdulwahab Abdullah Allah ya kara masa lafiya ya tashi mu tun daga nan Kano har zuwa inda abin ya yi katutu cikin ƙarƙashin ƙasa ba wanda ya sani ina jin wajen mu kusan goma muka tafi don mu je mu zauna da wannan mutum saboda ne saboda an hango fitina ce ba shakka a tsakiyar musulmi ka zo kana ƙayyata maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shakka fitina take ne ba shakka bai tura mu mun je mun ba shi takarda daga shi har malaminsa cewa ga abin da yake tafi da mu saboda ne a wannan lokacin muna tunanin kamar yana yi cikin rashin sani amma dai ya ƙi yadda mu zauna da shi muka kwana kusan uku a jinsan ma bai yadda mun zauna da shi ba muka gama duk abin da muka yi nasoci a masallaci muka gama amma bai yadda mun zauna da shi ba muka dawo muka gaya wa malam ya ce ba za a kare ba haka nan ku sake komawa a ɗauki lokaci ya sake tura mu ya ce kuskuren da ba a yi ba aka yi shi ne idan kun je ku miƙa takarda hannu da hannu ga hakimin dutsen ma ku ce kuna so ku zauna da wannan mutum wannan shi ne abin da aka yi muka kuma yi sake koma muka miƙa takarda duk da haka nan abin nan yake yiwuwa ya kuma masu albarka ta inda za ku gane cewar wato ka iya cewa ka yi zargin kamar wannan mutumin an kudin shi ne an sako shi cikin al'umma don a tayar da fitina a lokacin da kake wani ikirari kana cewa kai ne akan gaskiya kaza da kake sai wata mutane sun su ci zo mu zauna dan ka nuna mana gaskiyar taka idan gaskiya ne da kake mu bika in mu ne da gaskiya ka hakura da abin da kake sai ka ce ba za ka zauna da ba wannan ya nuna alal hakika ka san abin da kake ba daidai bane ba dan kuma masalbarka bayan nan abin da zai ba ku mamaki shi da kansa sai da biya kai adar kungiyar izala ta dukan ba wajen mai martaba sarkin katsina da gwamnan katsina da kuma hukumar DSS cewar wai wai kungiyar izala da musulmi ahlus sunna da ke dukan ma wai za su kashe shi suna masa barazana na kisa kuma nan take aka kore sunsa da aka kore sunsa da girma gwamna ya tura wannan abin zuwa gidan sarki aka je aka kirawo kungiyar izala da dukan ba aka faɗa musu korafin wannan mutum da aka faɗa ya kawo dalilinsa babu su kun da dalilai jagoranci da kungiyar izala ta dukan ba suka fito suka yi bayani mai martaba sarki ya gamsu a nan take mai martaba sarki ya yi faɗa ya ce bai san da wannan suna ba ya ce a tsakiyar al'ummar musulmi a zo ana zargin imam bukari imam muslim kuma a nan tare da suna ya ce bai yarda da wannan abun ba ya hana wannan abun bai hana kowa da addininsa ba amma dai ya yi kansu din wannan abu yan kuma abin zai ba kuma mamaki mutum nan da ya dawo sai ya zama kamar an zuga shi sai ya ci gaba da yi zai nuna muku wannan lallai a hakika akwai abin da ya shanka to sakamakon wannan su ma matasa na Katsina sai suka kai kokensa wajen gwamnatin Katsina suka ce su ba su ke a kama shi a ɗaure ba ba wani abin su suka yi masa ba a'a a dai ta tashi ya zo a zauna da shi ya fadi dalilansa na cewa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ne menene dalilinsa tunda ya ce alqur'ani kada yake to abin zai ba kuma maki gwamnatin Katsina ta amsa cewa eh za ta kuke sa a zauna amma wallahi har maganan nan da muke da ku yau har yau ba a zauna ba an tafi tsawon watanni yan uwa wannan zai ba mu mamaki shin idan shi yana da haƙƙi na ya kai koke a saurare shi a kirawo to mu me yasa ba mu da haƙƙi mu kai koke a saurare shi ya kamata mu sani babu shakka a duk inda musulmi yake idan aka faɗi maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi ƙarya ne dole sai tsika cikin sa ta tashi na tabbata abin da yake yi wa matasa barki akan wani abu ya faru manya manyan malaman ba da kullun zubawa wato kullun ruwa suke idan aka yi kuro su ce a'a ku bari abin doka ba mu shakka Allah ya saka wa malaman ba da alkai don kuma albarka na tabbata za ku yarda shaida ne ku lokacin da boko haram ta fito malaman mu dai su suka yi sanni ta karkashin kasa suna zaunawa suna tattaunawa da jagororin wannan tafiya kuma suna an karar da gwamnati cewa wannan abin yana da hadari amma dai gwamnati sai sakacin da tai har abin da ya faru ya faru ko kuma abin da yake faruwa ayo yake faruwa to muna kira ga hukuma da dubu Allah babu shakka tsaron rayuka al'umma yana wuyanta a takawa wannan mutanen birki ba wai a hana su da wasu ba a'a mu so muke yi a haɗa mu da su sun ce alƙur'ani suke yi to a duba a cikin alƙur'ani a ina wannan da'awa da su in kuwa babu to su da kansu sun kare su kansu ba alƙur'ani ne ya saka amma barin wannan abin a sakaka babu shakka komai yana fitowa fili mutum na gasa nan sai ƙara fitowa da ke dalili na shi ne da can babu wani arni ko wani kafari a ƙasar nan da ya isa ya kalli al'ummar musulmi a miliya ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zagi alqur'ani ya zagi Allah kuma ya san musulmi da kafin kullowar wannan fitina wa'annan mutanen wallahi babu wani arin da yake yana amma kasancewar ga wani wanda yake kira da cikin ne yana aminta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ko kace ma yana zagin annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wa addinin musulunci kaka kasa ko ba abinda aka yi wannan ya buɗe kofa ga ƴan waje kafaran ƙasar nan sun gano cewa a kima ɗin sun taɓa musuluncin ma babu abin da zai faru babu shakka fitina a farce take har a bari shi ne ya zama ƙarfi muna kira ga hukuma ta taka wannan al'amarin birki wannan ce ƴan kuma masu albarka ita wannan aƙida annabi sallallahu alaihi wasallam tun lokacin da yana ra'ayi ya yi mana bayanin cewa wannan aƙidar za ta sannan ayoyin alƙur'ani sun an karar da mu cewa wannan abin zai faru don san shi alƙur'ani littafi ne na mutanen da suka gabace mu littafi ne na mu da muke a raye a yau kuma littafi ne na waɗanda za su zo nan gaba ya yi daidai da kowa to daga babu wani mutum da za ka yi wanda za ka karar alƙur'ani da yi magana a kan wannan abu ba don kuma masu albarka babu shakka akwai hadisi wanda albani ya da shi a sayin jami'in nasa hadisi ne 1886 wato wanda Nijdam bin Ma'adi ya rawaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma wannan hadisi akwai sa da yawa ire-irensa, sai dai lafazan hadisan sun bambanta daga wancan zuwa wancan. Amma zan karanta wannan guda ɗayan don mu yi ishara mu gane cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ashe tun wancan lokaci cewa waɗannan mutanen za su ga hadisin da masaka. Nijdam ya ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, yushiku ay yaqahu rajulan muttaki'an ala arikatihi yuhaddithu bi hadithi min hadithi yuhaddithu bi hadithi min hadithi fa yaqulu bainana wa bainakum kitabun layy ma wajadna fihi min halalin qad halalna wa ma wajadnahu min haramin harramna. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ala wa innama harrama rasulullah sallallahu alaihi wasallam misla ma harrama Allah. Ya shi kamar haka da Hausa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokaci ya kusa, wani zamani zai zo nan gaba wanda wani mutum zai tsaya ya ki shingida akan abin shingidar sa, sai a zo masa da wata magana daga cikin maganganuna, sai shi a wa buruwan kawai mu tsakanin ko na ajin musulunci abin da muka sani kawai alqur'ani, abin da muka samu a cikin alqur'ani na halal shi zamu halalta, wanda muka samu na haramun shi zamu haramta. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce, ku saura ku sani duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta to dai idan abin da Allah ya haramta. Ya dawo masa albarka wannan magana ce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda na faɗa, alqur'ani shi ma ya yi mana ishara cewa ire-iren waɗannan mutane tun kafin yau an yi irin su, kuma shi kansa alqur'ani ya zarge su. Wannan zai baka mamaki, mutanen da suka ce alqur'ani suke bi amma alqur'ani na kwanci musulmi a kafura. Don ma mai albarka da shi cikin burusun da tari aya ta 55 zuwa wa aya ta 59 zuwa ta 65. Dan ɗaliban da suka da ilimi na so wanda yake da wayar da idan akwai alqur'ani to ya ɗauko ya buɗe wannan aya zai taimaka maka kwarai da gaske. Alqur'ani ya fahimtar da kai su waɗannan mutane Allah maɗaukakin sarki inda ya bayyana za su zo ƙarara za a kamar ɗaukar hotonsa a kai. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu, ya kuma su imani, ati'ullaha, ku yi wa Allah ba'a. Mene ne yi wa Allah ba'a? Idan Allah ya ce ku yi, ku yi, in ya ce ku bari, ku bari. Wa ati'ur-rasula, ku yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba'a. Idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi, ku yi, in ya ce ku bari, ku bari. Wa ulil amri minkum, da majibin dan al'amuran, ma'ana malamai masu yi muku istinbadi a cikin maganganun Allah da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma muku da abin da shi ne dai. Sai Allah ko kuke farki ce, fa in tana za'atun fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu tawila. Allah ma kuke farki ce idan kun sami tanazuri, wato malamai sun faɗi wani abu sai kuke ganin kamar duka ku tayi kaikayi dan akan maganar Allah da manzansa, nan babu wani magana cewa tanazuri akai. Idan Allah ya ce ka fahimta, ka gane mana ta faɗa abin ko ba ka gane ba, to ko bi da bi za ka. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya faɗa ba sai abin yayi daidai da zuciya sa ba, ko bi ya zaka. Wannan shine biyar da ake wa Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam. Allah madaka kin sarki ce da idan kun samu malamai, malamai ne zaka samu wani ya ce kaza, wani ya ce kaza, to sai a koma kan maganganun Allah da na manzansa sallallahu alaihi wasallam. Abin da ka gani malamin ya faɗa abin da ya saba wa wayannan maganganun, ko ya faɗa abin da wato wannan maganganun suka daidai da shi. Allah madaka kin sarki sai ya ce, alam nara ilal ladina yazaqumuna annahum amanu billahi wa rasulihi, ko ga wayannan wayanda suke riyawa cewa sun yi imani da abin da Allah ya saukar, aminu billahi aminu ma unzila ilayya, abin da Allah ya saukar ya saukar, ko ga wayannan ba wayanda suke wato wayanda suke riyawa cewa sun yi imani da abin da Allah ya saukar da zuwa gare ku da kuma abin da Allah ya saukar kafin ku. Na tabbata za ka ji bambarafai a ce musulmi yana ikirarin cewa shi ya yi imani da Alkur'ani. Shin dama akwai wani mutumi wanda bai iman da Alkur'ani ba? Ba kwashe ma kansa yana cewa ba rami da ya kaura ne, babu rami da ya kaura ne, ne ne ya faɗa cewa kai imani da alqur'ani wanda dama ba za ka taba wala musu yi ba sai kai imani da alqur'ani to amma za ka zo ne mutane suna riyawa suna cewa a amin ma mu zai daika ko ma mu zai yi kwalaka Allah ma dauke da jiki shi to ya yi turu na ayyuka ta haka mu ila faramu suna ne shi ne je ta gode sai maka hukunci wannan dan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya dauke da jiki shi wa kalimu miru ayyuka ta wuri bayan amma kuma ne sai ka fice wa shi dawo ne ana Allah ko ta ji shi wani yumi shi ba la ayyuka lahum bala la bashira ke ayyuka ko ne yi mata da su bata wa ski majita ba bashara ga wanda ya san wayannan mutanen ba wani wato firka cikin musulmi wayanda suka kai batal da ba bashara za ka iya kallon su kamar rukunin su dai amma ba dai bane sun ka saka shi kashi kamar yadda muka sani akwai wayanda suna yin sallah kaje cewa kusa da yadda muke dan ba kamar yadda muke sannan kuma akwai wanda suke kowace sallah raka'a biyu akwai wanda suke yin sallah tsayuwa da sadara ba kuma karanta alqur'ani akwai kuma wanda ba sa yin ma sallar gaba daya wannan babu shakka shi wani yuridu shaytanu an yuzallakum dalalan ba'ida Allah madaukakin sarki bai da nan ba wajen yi mana wato ishara dan magana sai Allah ya ce wa idza qila lakum idan kace mana ta'alu ila ma anzalallahu ila ku taho mu je ga abin da kuka ce kun iman da shi din abin da Allah ya saukar wa ila rasuli ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin abin da Allah ya saukar din Allah sai ce ra'ayta almunafiqina yasudduna anka sudda za ka ga su munafikan suna kaucewa daga barinka anka kai ma'aikin Allah wato kamar yadda a yau idan ka karanta masa alqur'ani da su bin yadda amma da an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to nan ne filin dagar baki yadda ba shine Allah madaukakin sarki mana ishara mu gane su wato wa idza qilla lahum ta'alu ila ma anzala Allahu wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasudduna anka sudda Allah madaukakin sarki yace fa kaifa idza asabahum musibatu to tayaya kuma idan wata musiba ta same su bima kaddama da aidihi saboda abinda hannayen su gabatar thumma ja'u fa yahliquna billahi sannan kuma su zo wajen ka suna rantsuwa da Allah in awadana illa ihsana wa tawfiqa ba kuma muke ji ba sai ka tawaci za ka ji suna cewa alqur'ani yake bi shine addini na gaskiya ya dawo masa barka wannan ya ce ina maka cewa ba su da bambanci da wayannan da Allah ya yi magana akan su a baya sai Allah ya ce ulaika allazina ya'lamu taqwa fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin zukata ba gaskiya bane ba cewa suna bin abin da Allah madaukakin sarki ya saukar zuwa gare mu ba gaskiya bane Allah ya ce fa a'rid anhum ka kawar da kai daga barin wa izhum kuma masu wa'azi kawar da kan ba a kyale su ba a wa'azance su wa kullum fi anfusihim aw la baliya Allah madaukakin sarki ce a gaya masa akan kawunan su zan ce wanda yake kisa shi Allah madaukakin sarki ce wa ma arsalna min rasul Allah ai bai taba aiko wani manzo ba illa li yaqa bi idnillah sai dan ai masa biyayya da idan Allah ma'ana yake ai ya ce abari to tayaya wani a yau ne ce shi musulmi ne amma idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wata magana sai shi wannan magana ƙarya ce saboda wani bata da sarki alqur'ani kaga babu shakka wannan Allah madaukakin sarki yana bayani ne kwabo da kwabo kamar yadda suke ake sarki da wanda sana Allah madaukakin sarki ce wa annahum qalu walau annahum yadzalabu anfusuhum da dai lokacin da suka zalunci kawunan ya huka sun zo maka fastaghfirullaha sunne magafarar Allah wa astaghfiru lahum ar-rasul annabi sallallahu alaihi wasallam ani ma astaghfara nawajadallaha tawwaba rahima da sun samu Allah madaukakin sarki ya karbi duban su da shi Allah mai yawan jin kai Allah ya fada ina dan tsuwa wa rabbika in ala wa rabbika Allah ya ina dan tsuwa da ubangijin ka ya Muhammad la yu'minuna ba za su taba zama masu imani ba hatta yuhaqqimuka bima shara bainahum har sai sun sanya ka kai ne ne masu hukunci a duk wani abu da zai gudana tsakanin su kuma na yi an ku fitin haraja ne ma kawaita sannan kuma ba su samu damuwa ba a kawarin su wato akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta ko ya sallimu taslima babu shakka idan ka nazu za ka ga waɗannan ayoyi sun dauko hoton waɗannan mutane kwabo da kwabo sun fice saboda ka yan ma masa albarka musalli babu shakka mutuna a farce take kar a bari cibi ya zama kari muna ƙara nanatawa muna kira ga hukumomi a yi abin da ya dace da waɗannan mutane malaman ahlus sunna sun yi abin da suka yi akan Boko Haram. Gwamnati ta yi burin ta kane yau ga halin da muke ciki game da Boko Haram. ‘Yan uwa masu albarka na tabbata zai yi wahala ga kai a ce wannan musulmi ne kai, ka ji wani yana yin abin da wannan mutumin yake yi, ikon jikinka ba ta motsa ba. Ya samu damar yin haka ne kadai saboda musulunci yana da jagoranci. Inda musulunci ba da jagoranci ba mu shaka wannan abin ba zai yiwu ba. Don a lokacin da ka zagi wanda wani yake ganin girmansa, kai da kanka ka san cewa ka yi haka ne don ka fusata shi. Ba mu shaka ana tsokanar al'ummar musulmi a Najeriya. Ana tsokanar al'ummar musulmi a Najeriya. Amma dai muna gode wa Allah da ya halatta mu da manya-manyan jagorori waɗanda idan ire-iren waɗannan abubuwan sun taso, to babu shakka sukan yi iya abin da za su iya yi wajen kwantar da hankalinmu domin me? Domin mu bari abu a cikin ƙa'ida. ‘Yan uwa masu albarka, da yawa wasu suna tunanin wannan aƙida kamar yadda suke faɗa ana ganin kamar cewa da tsafi suke jan hankalin mutane. Gaskiya na farkon abin da tarihi ya nuna babu shakka sun yi amfani da tsafi, amma dai a yanzu ba tsafi ba ne ba. Magana ta gaskiya kowa shaida ne. Idan ka samu gardi makarantun allo na Alƙur'ani na makarantar tsangaya, to duk abin da kace Alƙur'ani to an gama. Wannan haka ne. To Allah ya jarabci al'ummar musulmi na arewacin Najeriya akan karanta Alƙur'ani a haddace shi a marubuta shi amma ba a san abin da yake ba. To waɗannan mutane suna rubuta ire-iren waɗannan mutanen waɗanda suka haddace Alƙur'ani a sandayu amma kuma ba su san ma'anonin Alƙur'ani ba. Sai su karanta masa ayar Alƙur'ani, sai su faɗi abin da suka ga dama akan ayoyin Alƙur'ani, su ce kaza Alƙur'ani yake ne. Misali, Suratul A'raf, aya ta biyu. Kun san a kiyasta su shi ne, a bi Alƙur'ani zalla shi kaɗai. Kai da jin an ce a bi Alƙur'ani zalla. To idan za ka fassara maganar gaba za ka ce ana nufin banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dalilin shi ne, ko yanzu na zo ce maka, ni zan ci tuwo na gaya. Ai ba ka da buƙata na ce maka banda miya. Ba ka da buƙata. Saboda ka san dai tuwo da miya ake cinta. Amma idan na ce gaya, to yana nufin banda miya. To kamar haka, kowa ya sani al'ummar musulmi wanda suke wa biyayya ta ƙarshe shi ne Allah da manzansa. Ma'ana maganganun Allah da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai wani ya ce shi Alƙur'ani zalla zai ji magana maganganun Allah kaɗai zai yi. Kaga ba ya da buƙata sai ya gaya maka yana nufin bani da maganganun manzon Allah wato sallallahu alaihi wasallam. To da sun ce Alƙur'ani zalla zai yi, to ke da yi suna nufin bani da maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai kuma su yi Alƙur'anin da ya yi haka. Shi ne za su karanto maka aya ta biyu Suratul A'raf. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkaruna. Sai ce wai anan Allah madaukakin sarki ya ce ku bi Alƙur'ani shi kadai, kakku bi duk wani abu wanda ba Alƙur'ani, wanda babu shakka na tabbata ko ni ba ka iya fahimta larabci to sai za ka gane cewa a'a ba ma haka aka faɗa ba. Tunda abin da aka ce ma unzila ilaykum min rabbikum, abin da aka saukar ke zuwa a gare ku daga Ubangijinku, ku bi abin da aka saukar daga ya zuwa a gare ku daga Ubangijinku. Kaga a ƙarƙashin wannan jumlar za mu iya fahimta cewa kenan Allah ya saukar da wasu abubuwan waɗanda ba a gare mu ba, wanda sun shafi littattafai. Kuma wannan haka ne, akwai Ashawara, akwai Injila da sauransu, duka an saukar da su amma ba a gare mu aka saukar da su. Na tabbata sanannen abu ne musulmi duk hukuncin da aka tambaye shi yana samu hukunci ne daga Alƙur'ani da maganganun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Ba wani musulmi da za a tambaye shi hukunci ya tafi neman wannan hukuncin zuwa a Taurat ko Injila. Saboda me? Saboda ba shi aka farko waɗannan ba. To kaga kenan aiki muka yi da wannan ayar ke. Amma ba tana magana bane ba kan abin maganganun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. A'a, abin da aka farko zuwa a gare ni. Shi kuma abin da aka farko zuwa a gare wanda aka farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah da cikin Qur'ani ne kai ba. Allah ya faɗa yace wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlan laka 'alayka 'azima. Kaga ba lin ta cikin kai aka farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A'a, Allah madaukakin sarki yana masa wahayi na maganganu tun da Allah da kansa ya ce wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Kenan maganar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wahayi. To amma sai suka zabi imani da wahayi daya, ba za su imani da wahayi ɗaya ba. yan uwa masu albarka hadarin da ya fi girma ko kuma mai biyuwa wanda ya fi girma hadarin a cikin wannan aƙida shi ne karantarwarsu kashi kashi shi akwai karantarwarsu suna iya yi a media bainar jama'a akwai karantarwarsu wadda ba sa yi a bainar jama'a wadda ba sa yi a bainar jama'a din nan in ce mai hadarin ga tsaron ƙasa wadda suke koyewa sai ne sai ya su ya su ko kuma in ka shiga cikin don babu shakka babu irin kokari wanda ba mu ba mun yi shiga burtu a wani wurin ba za ka iya shiga cikin su ba sai ka nuna sai ma tare kake da su ba don komai ba dan ka ji suke yi wani lokaci ku fito fili mu ba tare da su ba a gwamza yan sun je ƙasa ka nemi a tayar da rigima wannan dai ba fili bane na tarihi kawai ina yin bayani to dan kuma masu albarka wato aqidar wadda ita ce za ta kai ga hadarin da Boko Haram ta jefa Najeriya ita ma wannan aqidar ta kai ga wannan shi ne wannan abin da zan faɗa yau idan ka ji sun ce mushriki ba sa nufin wani kirista ko wani mai bautar gumaka ko mai bautar kaza wanda ba musulmi ba shi suke nufi ba idan ka ji sun ce maƙiyin alƙur'ani wallahi ba da kowa suke ba da musulmi suke wanda ba aqidar su yake yi ba a gurinsu duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce yi kaza ya aikata sannan kuma Allah ya ce yi kaza ya aikata wannan shi ne mushriki wai ka hada za ka yi aiki da maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan kuma sabar da ku bi girman wannan alamar wato inda wannan yake da hadari a tsaron kafa shi ba shakka ayoyin alqur'ani suke suke da magana kan mushrikai kuma idan fasara za a bi kan tasu to lallai kai ka iya cewa akwai ayoyin da ba sa aiki da su a yau sai nan gaba za su yi aiki da su saboda na tabbata suratul tauba ta yi kakkausan maganganu a kan mushrikai qatil alladhina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu wa la yu'minuna bi al-hajj min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata 'an yadi wa hum sajid فإذا انسلك الأشهر الحرم فقتل المشركين حيث وجدتموه تونس إذا ذات إيجي لولنا آية مصمم تباين إذا هم وتنيما سأل فرما في كوش تو يأتي مشركي تك إن دمو بغن تك إن دمو خارج إن كران تولنا آية كما إيا ولنا أبدا نفر عدنا حقا ما لمن كي بيام تو كما كيس ننزل إذا أن كلا صلى كيزو أبونا شكا مصلاش سوف أبولون سوفوني كمشركا yana da kyau mu kalli wannan Boko Haram lokacin da ta zo ba makami ta dauka ba ire-iren waɗannan abubuwan suka rika yi suna yin da'awar a ƙarƙashin ƙasa ba ma wani shekaru har abin da ya faru aka zo halin da ake ciki a yau to su ma mu sani wannan da'awar yanzu ba a zo lokacin da za su ɗauki makami ba ne ba amma lallai za su ɗauka tun da irin wannan tarjamar da na yi wa ayan nan to iya wannan shi kaɗai ne ilimi a gurin in ka ƙara yin wata magana to wannan ɗin kai shirki kuma faɗa cewa wanda duk ya yi maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki da su ya kuma maganganun Allah ya aiki da su shi mushriki ne shi ma aya alqur'ani ke karantuwa ga ta kamar haka suratul kahfi aya ta 25 Allah madaukakin sarki ne yake magana kan mutanen ashabul kahfi Allah ya ce wa labisu fi kahfihim 300 سنين وزادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما له من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا ولا يمكن ذكر شيء يجي والله يأتي ولا يشرك في حكمه أحدا وأنا الله يأتي كرب حدا مجنر الله وكنت الله وكنت ولي kar ku hada hukuncin Allah da hukuncin wani wannan nan kuma kowaye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yan uwa masu albarka a tabbata da alwai ilimi sun sani wannan ayar ba haka take karanta ba wanda za mu iya gani ma ita wannan la ba la bace annabiya la ce annabiya korewa ne Allah yana cewa ma ba ma zai yi ba na tabbata ko a Hausa kar ka yi da ba za a yi ba ba za ka iya yi ba ba ɗaya ba ne idan aka ce karka yi kai ma za ka iya yi idan aka ce ba zai yi ba to ko kana so ka yi to ba za ka iya yi ba ita wannan tana cewa wala yushiru ba wanda yake sai ya hadu da Allah taru shi hukumi wajen dandar da hukuncin sa ba hukunci ya wani ya yi laifi kaza a hukunta shi ba irin wannan hukuncin Allah yake ne a'a yau muna asabar ko Allah ya kaddara a wannan rana da wannan lokaci zan gabatar da wannan lafiya to babu wanda ya ce Allah wajen tsara wannan abu ba tsara wa sai shi da wani ba shi ya tsara haka tun kafin a haifi mahaifiyarsa wannan shi ne wala yushriku bi hukmi ahad domin in mun lura in mun koma baya za ka ga mutanen sahaba ne da abin da ya faru da su shi ne Allah ya ce shi ya hukunta wannan abin ya faru da su ba kuma wanda ya kisa ba wani ya taimake shi ba wajen zama cikin wannan kuran ashabul kafirin da abin da ya faru da su ba wanda ya ce Allah shi kadai ya yi amma zai ce Allah ya ce kar ka hada hukuncin Allah da na wani kuma ka yan uwa irin wannan tsaron katarin suke yi wa ayoyin alqur'ani abin da zai kuma ka fili a cikin suratul kafirin akwai aya ta 110 inda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake fara qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya ana ma ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bil-ibadati rabbihi ahada kaga wannan duk ta kashe anan tayi kama da wannan amma wannan ita ce wanda ake kira la annabiya wannan shine hali Allah mu dauke sarki ce kar ka yi shirka wurin bautar Allah da wani kowani Allah ce kare zaka wata wala yushru bi'ibadati rabbihi ahada kaga wannan ita ba gidan ma dan da tabbata maka cewar wato ba dai bace da wannan wato harafin karshe ya dauki dan ma wala yushriku wato shi din maka da bambanci da wala yushrik da ibadatu rabbihi ahada ya kuma masa albarka saboda halan gadan da suke yi wa alqur'ani wannan shi yake kai su ga fadawa halaka wannan alqur'ani sanannen al'amari ne an saukar da shi ne kafin mu wasu sun yi sun aikata shi an ce kuma sun kiya sun yi daidai an yadda abin da suka والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الله تيجي رضي الله عنهم ورضوان وإن الصحابة سمعوا شيء الله يجي سوكن سو الله يا يرد أبدا كم سمع سمير دع الله تجين ده كريم هيا يا لا أي كي كي أبدا الله زي ده كي بعشرة ده كي أبدا سيبا يا يوم ما سلوا كم يا يوم ما سلوا كم بابو شكا babban muni wani munin da cikin wannan aqidar shi a gurin duk wani malami da ka sani na da ko na yanzu wanda yayi wani rubutu a cikin addinin musulunci to a gurin su kafiri dan mutane wata kila suna fara abu fili a da ta bada da labarin ilimi sun sani duk girman malami idan dai bai kai ga rubuta littafi ba a musulunci to gaskiya labarin ilimi suna kallon sa har yau shi ma da sauran sa shekar da tambata sai ya zama kana da ilimin da zaka iya yin rubutu a musulunci to kaga wannan a gurin su kenan duk malaman musulunci waɗanda suka gabata gaba daya duk ke musulmi wannan kuma ce aqida wannan irin wannan maganganun ba sa iya faɗa a bainar jama'a dan na tabbata za ka ga sai da cewa suna so ta baki sai da shi su ya kan faɗa shi dan jami'a dan musulmi dan dariya dan kadariya dan mutane dan izala dan mutane wannan su baka baki ce sai da ga masu kuma sai da shi ne shi gaban su wai na magana ne wani wajen da suke uye a ɗaki suke dan sun samu da gaban su a wani nan zaman na ji na zauna gaban malaman su a zama matsayi na ɗalibi na zo da yi karatu ba dan komai ba dan kawai daga wata hanya suke yi suke riba da al'ummar mutum dan hankali ba zai dauka ba a ce manzon da Allah ya aiko wa wannan duniyar kuma tun daga lokacin da ya zo har zuwa ƙarshen duniya shine manzon wannan al'umma kuma wai a ce babu wata magana ta da fara ɗaya tak wanda zai fara al'umma musulmi ta amfana hankali ba zai yi da wannan ba za ka yi mamaki ta yaya ake fitar da wannan na tabbata ko ciya ma lokacin zaman aka baka aka ce da kundin tsarin mulkin Najeriya kaɗai za ka aiki kar ka tsara wani abu ko kaɗan sai abin da ya zo cikin kundin tsarin mulkin Najeriya mulkin ba zai yi dole ne akwai abin da zaka kalla ya faru kace kar ai to ban sanar da alƙur'ani da kansa yake cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya magana ta zuciya ba wani abu wanda zai faɗa sanar sai an maka wahayi to amma duk da cewa alƙur'ani kuma ce kuna ga irin waɗannan maganganun da Allah ya faɗa alƙur'ani amma kuma a lokaci daya kuma ku ce babu yadda maganganun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba to wallahi ba za ka gane irin dabarun da suke yi ba sai in kai irin wannan shiga burtu wato ko kuma ka samu wawaye cikin dan akwai wawaye cikin wanda a waya kana kasana da shi ko a group na WhatsApp haka kuna yin magana zai ta cikin baki kana ta jin wasu maganganu wanda hankali ba zai dauka ba ko kun san cewa a cikin su akwai wanda ba sa wankan jana ba wallahi akwai wanda ba sa wankan jana ba wai wankan jana ba wanka ne na tsayi kuma wai alƙur'ani ne yake dan uwa saboda haka muna kira ga hukumomi wato abin da yake ciwo yan uwa masu albarka wannan mutumin na tabbata masu bibiyar media sun sani ya je Jos ya taro da kiristoci abin da yake faɗa a bainar jama'a cewa wai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce take kawo fitina a Najeriya ita ce take hana Najeriya zama lafiya wannan bai yana nufin maganganun ma'aikaci sallallahu alaihi wasallam da ayyukansa wai su ne fitina a Najeriya kuma musulmi suna jin wannan kalma kuma wani yayi zaton musulmi za su zama gido wannan abu ne ta tafiya a haka kuma an ce zo mu zauna ya ci ba zai zauna da kowa kuma ta zauna kuma a nan ƙasar kuma an ji wai har ma wai ba shi aka yi shi an ba sa doni wai na zaman lafiya musulmi ana so sanan yan kuma musulmi ana so sanan ba gaskiya da mai gaskiya ana so sanan mutumin da zai kalli maganganun ma'aikaci sallallahu alaihi wasallam ya ce su suka kawo fitina a Najeriya maganganun ma'aikaci sallallahu alaihi wasallam su suka kawo fitina a Najeriya kuma a bainar jama'a kuma ana ji musulmi kuma suna ji kuma a tsakiyar musulmi wannan na tabbata idan ka kalli Najeriya ko ma a ina kake to babu shakka duk wanda aka ce musulmi ne kaso 99.9 yana aiki ne da alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma aiwa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da sunnar ma'aikaci sallallahu alaihi wasallam irin wannan kazabi a bayyana a tsakiya da musulmi kuma har yau shiruki ya zama masu albarka muna kare kira ga hukuma abinda muke gudu shi ne tashin hankali ba ma san fitina muna so wannan mutum a tafi mana ƙiyarsa mu zauna da shi don al'umma ta fahimta yana kiran mutane ne a kan mata ko yana kiran mutane ne a kan shirya da wannan nake cewa babu shakka hanya ta tarihi ne wannan aƙida wallahi hanya ce wadda guda biyu ne na farko lallai hukuma ta taimake mu ta taimaki wannan ƙasa ta taimake mu ta taimaki wannan ƙasa ina ƙara nana ta taimakon wannan ƙasa ne a cikin kiyar mutumin nan mu zauna da shi a gani abin da yake kira mutane a kai barna ne ko gaskiya ne wannan na farko kenan abu na biyu shine yan uwanmu almajirai masu karatun allo na zangayu a ba hanyar da za a yi wajen nusantar da su mai alƙur'ani da ke fara mai alƙur'ani da ke fara ba su dawo alƙur'ani ka hadace ba a wannan abin da kake karanta ka hadace me yake cewa ba mu shaka idan ba a bi wannan hanyoyin ba wannan abin zai ci cin wuta ka mawuta jeji da suke ka mawuta jeji kuma ba mu shaka abin da zai ji a ƙarshe shi ne ka suna ci za ta auku ka suna a kwance take kar a bari cibi ya zama kai yan ma masu albarka waɗannan mutane komai ya riga ya bayyana daga me daga cewa ɗaukar nauyinsa ake za ka yi mamaki daga wajen ƙasar da ne ko daga cikin zami ake ɗaukar nauyinsu saboda me tarihin wannan mutumin hashi mun bibiya tarihinsa ya rayuwarsa ta baya mutum ne mai sayar da maganin basir da maganin sanyi a kasuwar ƙauye wallahi wannan yake sana na kuma tabbata a fili abin yake waɗannan mutane masu yin wannan wato sana'a suka ɗauki abu ɗaya ba sai su zuba fa maka yana maganin cuta ɗaya ya zo mai gaskiya ne wannan shi ne sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu zai ce na da annabi ya ce kaza wannan mutumin zai ce ƙarya ne kuma al'umma su yadda abba wata irin al'umma mutum mutumin nan da take ta muku wallahi har gidan yari yayi yayi burusu na tsawon shekaru kuma akan wani laifi laifin damfara wallahi da damfara wallahi akan laifin damfara yayi burusu mun je mun mutu ka hakuri muke a ba mu takarda amma dai ka muke cin mana sarafa amma dai mun tabbatar da haka to mutumin da yake haka yau shine annabi sallallahu alaihi wasallam zai fata magana wai kawai shi kariyani wani da shi ba da dini kawai a wukai yin haka da ba kuna ji a cikin azumin nan yadda ya dinga wulakanta da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda tahajjud da ake yi kariyani lailatul qadr kariyani habba habba a dukkan musulmi yanzu shikenan haka samu zarfi yanzu idan da musulman farko haka suke anya mu za mu zama musulmi a yau anya kuwa anya musulman farko idan irin wannan rayuwar su gudanar irin wanda muke a yau a cikin rabon addinin musulunci a ce sannan annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka kawo kudina ta ja baki su shiru kamar ba a yi komai ba da yau za mu zama musulmi kuwa wasu sun yi asara rayuwa sun an zubar da dina nan sun zo su dukiyoyi ba dan komai dan wannan addinin yanzu ya same mu amma ya same mu yawa mun kasa ba shi kariya me ne an faɗi yan mama albarka a abin da nake so na fara yana da yawan gaske amma dai musamman na zo shi na samu lokaci da zan ci gaba da warware shugabannin su saboda idan wani abu ya kama za ku tattauna da su ka fahimci me suke faɗa da yanka da hanyar da zai wajen warware su amma lokaci ba zai ban dama ba a ƙarshe ina godewa Allah ta'ala ya saka ni cikin waɗanda idan ana so a ba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya ana iya cewa wani kima kana da abin da zaka faɗa na godewa Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh الشيخ محمد خامس موسى زكريا الله يسعدك مسدد الخير dan uwa su albarka mun ji kimanin minti 40 wannan dattijan malami ya dauka yana yi mana bayani na ilimi dalla dalla illa billah to hakika kukan kurciya jawabi ne gwaru gwaru sakon da malami ya isar mana yace shine ayi abin da ya dace wato in akai abin in ba ayi abin da ya dace ba to za a ga abin mamaki domin lalle al'umman musulmi kamar yadda malami ya fada ba za ta zura ido ta nade hannayenta ba ana cin mutuncin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama da marwaita waɗannan hadisai masu girma da karamci ana nan zaka ji wani abu ya faru in dai ba a dau matakin da ya dace ba tare da na cika mu da surutu ba malami mai ta'aliki shine Sheikh Barista Ishaq Adam Ishaq wanda shine zai bibi ko kuma ya bibi abinda wannan malami ya faɗa shi kuma kasancewarsa masani na dokokin ƙasa lauya waɗanda su ne iyayen rigima su ne iyayen section to zai bincika mana ya ga shin a dokar ƙasa an ba wa mutum dama ya zo ya taɓa addinin wani ya ci mutuncin addinin wani ya ɗauki abinda wani ya yi imani da shi ya yarda da shi ya kamtu da shi 100% shi kuma yana izgilanci da wannan abin yana muzanta shi ko ba a ba da dama ba inda ko da yaushe ana fakewa a ce ai kowa yana da yancin yin addini kowa yana da dama freedom of expression freedom of religion to dai abin magana yana ga barista Allah madaukakin sarki ya dace da shi Allah ya saka masa da alkhairi akarmukallahu bi ismillah
alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala asyrafil nabiyyin wa ashrafil mursalin nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in أصبحناك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو زيادة الله تعالى لذلك أدمى أشمونا مسألة سمي البركة مسألة رقب سيدة مسجد الرحمة muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ga gata ya mana rahma amin mun ga wannan yammaci na ranar asabar 23 ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya yi diga
nuni da bakwai
boku sha daya
wanda ya yi diga sha daya
watan hudu
ga watan hudu shekara ta 2026 miladiya mun hadu a wannan masallaci dan yin magana akan matashiya ta fitina bacci take da kuma tarin da ta yi ita ba wanda dai da cikin manyan malamai suka yi bayani akan waɗannan mutane ɗan kalakatu ɗin da jini wannan yana da kyau fahimci cewa dole ne wata ringa samun marasa gaskiya suna tasowa da munanan aƙidunsu kuma a lokacin da waɗannan munanan aƙidu suke tasowa za ka sun taso ku kamar iska amma dai yau da gobe da kokarin da malaman sunna suke sai ga wannan abun ya zo ya lafa da ƙarshe shi ta Allah ya ce anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala sailu zabadan rabiya wa mimma yuqiduna bihi fi an-nar ibtigha'a illatiyatin aw matahi zabadun mithl Allah ya ce kadhalika yadribu Allahu al-haqqa wal-batil فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال لكن لوكين da abin ta so ku kuna nan Allah zai watsa shi saboda ba gaskiya ba amma abin da yake gaskiya ne kuma Allah mudoke sarki zai tabbatar da shi kuma zai tafi akan dinin shi din Allah tabaraka wa ta'ala mala shin jawaban sa yayi kokari yana mana cewa ita sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahyi ce ba qur'ani ne kadai wahyi ba ita ma sunna din wahyi shi sa Allah yace wadkuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum min alkitabi wal hikma domin imam shafi'i yace naga wadanda ne yarda da su a ilimi suna cewa mafi yawa a cikin alqur'ani idan an ce alkitabu da al-hikma al-kitabu yana daukan ma'ana al-qur'ani al-hikma kuma yana daukan ma'anar sunna kamar dan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kuma za ka kalla al-qur'ani za ka cewa al-kitabu wal-hikma wanda yake da ma'arifa Allah ya faɗi sutura a cikin al-qur'ani sannan kitab da hikma Allah ya faɗi mai nakira guda daya sannan Allah ya faɗi ayatul lahi wal-hikma shi ma guda daya wannan da karanta a matsayin wahayi wadkuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum min alkitabi wal hikma iya da cewa ku ringa tuna abinda wato ni'mar Allah a gare ku da kuma abinda Allah ya saukar a gare ku na alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani gurin Allah ya ce wa anzala Allahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima Allah madaukin sarki ya saukar maka ya saukar a gare ka Al-Qur'ani da al-hikma shine sunna sannan Allah madaukin sarki ya sanar da kai abinda baka sani ba falalan Allah wato a gare ka tana da yawa idan muka duba sauran ayoyi sun nuna mana cewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar shine al-Qur'ani da sunna Allah ya ce kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina sai ya ce wa yuzakkikum wa yuallimukum al-kitaba wani hikimata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun wani gurin rabbana wab'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika nan ba wa yuzakkihim sai dai wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa yuzakkihim ta zai karshe innaka hazwa karshen aya wani gurin Allah madaukin sarki ya faɗa cewa manzo Allah sallama abin da yake karantar da mutane shine alqur'ani ki iya karatunta bayan nan yana da cikin abin da manzo Allah sallama yake koyarwa shine qur'an ilmin alqur'ani da ilmin sunna ويعلمهم الكتاب والحكمه من قال لا يتنبه صحابي علم القران يتنبه سو علم من السنه من قال الله صلى الله عليه وسلم وان ايسا الله يقول لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين هذا ابن الله انا من ابن من قال لا يقول ده صحابي شيء ما القران abin da ya sanar da su shi ya koya musu karatun Qur'ani shi ya koya musu ilimin Al-Qur'ani shi ya koya musu ilimi na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa wani malam musulunci Ibn Hazm al-Andalusi yake cewa mu al'umma ce da muke yin addini da wahayi guda biyu wahayin Al-Qur'ani da wahayin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
shi ka Allah ya tarkake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannajmi idha hawa ma dalla sajibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. To idan mun kalla za mu ga cewa abinda Allah ya saukar shine alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ka malamai ke cewa Allah ya ce inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidun. Lalle mu ne muka saukar da adh-dhikru alqur'ani ko mu ne za mu kiyaye shi. Malamai suka ce wannan ya tanawul alqur'ana was sunna, ya hada da qur'ani ya hada da sunna, duka Allah bai ba su kariya. Shi sa zaga yanzu idan zan ja aya anan gurin sai in canje wasali ko in canje baki ko in canje kalma, wani daga cikin nan gurin zai gano daga bakin sa zan gano cewa ba daidai na karanta ba zan gyara daga bakin shi. Allah ya ajiye waɗansu bayan Allah suka kiyaye komai na alqur'ani ba yadda za a iya lalata shi. La ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi تنزيل من حكيم حليم. وهكا سنة رمضان الله صلى الله عليه وسلم الله يتعرض ما لم يتقى قريب وتنجا ونينا جمع قرر رمضان الله صلى الله عليه وسلم ونم بتجاتي ما دم قرر رمضان الله صلى الله عليه وسلم سبو الأخير كاكات وتنجكم إلم الناس يا كيدي إند إلا تشعب ويا أسنى ديدي سنة لإلمي سنة لفهمتر لذلك ذاقلو ونن إلا سفق الدرجر ونن حديث sabadikin wata illa ce a tare da shi. Shi isa kamar yadda Allah ya alƙawarin kare alƙur'ani ya yi alƙawarin kare sunna, shi ta za ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka mai ƙarya face sai an gane ka, ba za ka masa ƙarya ba. Kuma dukkan wata hanyar hadisi za a bi shi, in an ce wannan hadisin mai rauni ne, hadisi masu rauni ba wai darajar su ɗaya ba, a'a wani ya zama mai rauni saboda kaza, wani ya zama mai rauni saboda kaza. Shi sa malaman ce da ƙa'ida ta cewa akwai hadisin da asalinsa da'ifi ne amma kasancewa da'ifinsa ba shadid bane, kuma ya biyo ta wasu hanyoyi sai a daraja ta zuwa mai zuwa hadisi ya zama hasanu da gairi. To haka hasan din za a iya daga shi, duk wannan malamai ne suke yi, duk inda illa take za a gano shi. Shi ta baka isa ga manzon Allah ƙarya ba, baka isa kai ƙarya a Qur'ani ba, bai kai ƙarya a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, yanzu a ƙare. Shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a cewa Allah ya haskaka fuskar mutumin nan da ya ji hadisin mu, ya kiyaye shi, ya isar da shi kamar yadda ya ji shi. Ibn Taymiyyah al-Harrani a cikin littafin sa na al-Fatawa a mujalladin sa na farko ya yi wata magana mai kyau, ya ce wannan addu'a to ya shafi mutumin da yake hidimtawa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanya guda uku. Akwai mutumin da ba abin da ya sani a hadisi illa wannan kawai mujarradu riwaya, kawai riwaya ya sani akwai hadisi kaza, akwai hadisi kaza, akwai hadisi kaza, akwai hadisi kaza, shine kokarin ta. Ibn Taymiyyah ya ce wannan addu'a ta shafi shi. Na biyu, akwai mutumin da ya san ilmi, ya san hadisi riwayatan wa diraya, ya san hadisin arwayi ce, ya san shi kuma a ilmance da ka'idodin da malaman hadisi suke tsawa, shi ma ya shiga cikin wannan hadisi. Na uku shi ne mutumin da ya san hadisin a riwaya, ya san shi a diraya, kuma ya san fiqhun hadisi, shi ma wannan yana cikin wannan addu'a. Shi sa shi hidimtawa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu asara a cikin su. Amma me yasa za ka ga wanda yazo da mummunar aqida hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne baya? Me yasa ba sai Qur'anin kawai ba, hatta sauran yan bid'a za ka cewa matsalar su dai tana da alaka ne da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kafin ka zo su yan Qur'anin yan talaka to intati abinda yasa in dai za a aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu, to duk wata mummunar aqida ta gama rushewa, duk wata mummunar aqida ta rushe. In dai za a yi da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ne za a sashi a gaba, shi zai fassara mana Qur'ani, shi zai fassara mana addini, to babu wata aqida in dai ba ta gaskiya ba ce da za ta zauna lafiya a kalle ta a matsayin musulunci, babu. Bari mana misali da abu ɗaya sai na wuce. Ana matsala akan salatul fati, misali wani zai ce Qur'ani salatul fati ke cikin Qur'ani sau 6000, wani zai ce salatul fati ta fi salatul ibrahimiyya. To mu kalli wannan maganar misali a ma'aunin Qur'ani da hadisi. Allah ya faɗa cikin suratul ahzab yace inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Dan ne Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya ku dan da kuka imani ku yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ku ku yi masa sallama ko ku mika wuya gare shi mikawa. In mun kalla hadisan Bukhari da Muslim, ai kafin su gidan manzon Allah sallama sun ce mun san yadda za su yi sallama, amma mun san yadda za su yi hadisi, amma ba ma salati ba. In ban maka ba riwayar Muslim sai da manzon Allah ya shiru. Can daga baya ke kulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كذا القرآن يأتي أي بي سلاكي حديث يا قوي لي أكيد تأتي سلاكي من يرد وانا إذا ما كنت زامي أي شيء القرآن إلى حديث زام كرم سوونا حديث كابان حديث لما زال سلام كم كابان سلاك لما زال لا يقوي هذا بنا مكرم كابا وكذا دوا أنسن سلاك لا أدري هذا فلا لا كذا هذا فلا لا كذا ديك سنفاج ديك سنفاج shi kuma biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce kadai mafita. Shi sai Allah ya ce falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Ahirin ma ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kiyaye dan kar fitna ta same su a rayuwar duniya. Imam Ahmad ibn Hanbal yace fitna shine mutum yaje yana shirka, shine sheka, ko kuma adhabun alim ta same shi a ranar kiyama. Shi sai zaka duk wanda ya kaucewa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ya kar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kanti ya dauko aqidar kafirci ya kudurce ta a cikin ransa. Ni ta ma haka wannan aqida take. Kuma in banda dai kawai batan basira kuma da fanin Allah wa man yuddi Allahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allahi shay'a. Duk mutumin da Allah ya yi fitnar ta ba za ka yi amfana masa komai ba dan wannan ba. Ya Allah zai kalli annabi sallallahu alaihi wasallam mai da'a yake wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas ma nusila ilaykum wa la'allahum yatafakkarun. Yace mun saukan mai da alqur'ani kamar mun ce Allah saboda mai ka saukan mai da alqur'ani yace litubayyana lin-nas dan ka bayyana wa mutane abinda aka saukar musu dan kuma su ringa tintinci a cikin ayoyin Allah. Waye yake da haƙƙin fassara alqur'ani? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma ta nuna gwani tafsir manzon Allah zai da wahala. Wanda ya ga zai na tafsiri na ba mutane wahala ba irin na annabi yake ba. Amma in dai tafsiri ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wahala. A wannan gaba bari mu misali da abu daya. Da Allah tabaraka wa ta'ala yake fa ayyul fariqayn ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamu. Tsakanin kafire da musulmi su ai ka aminci in dai kun sani. Sai Allah ce alladheena amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahum al amn wa hum muhtadun. Allah ya ce waɗanda suka yi imani ba su takuɗa imaninsu da zafi zulmin da zalunci. Kafin ka ce ayyuna lam yadhlim nafsa, a cikin waye bai taɓa zalunta kansa ba. Ai zalunci shi ne ka ajiye abu ba mahallinsa ba. Kila kawo matarka faɗa a gudun da bai dace kai mata faɗa ba, ka zalunce ta. Kila akwai wani hakki da ya kamata wanda baka bata ba, ka zalunce ta. Kila ka yi ka zazai walanta mutumin da bai zalunci ba. Kafin ka tsorata suna ganin aiki shi kenan duk ba su aminci. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ba irin wannan zalunci nake nufi ba. Zaluncin da ake nufi shine shirka. Goga abin da Luqman ya gaya mu ya gaya wa danka ba ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim. Ashe nan gurin abin da ake nufi shine zalunci na shirka. Kamar sai mutum ya ce shi bai yarda da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Bai yarda shi ba. Amma sai zauna dan hadisin dake cikin sunan Tirmidhi da sunan Abi Dawud da sunan Ibn Majah tabbata a kansa hadisin al-Miqdam ibn Madikari cewa za ka samu mutum ya ci shi da kan kujera yana cewa kawai shi da Qur'ani ya yi. Abin da muka samu na halali a Qur'ani mahalatta, wanda muka samu na haramun maharamta. To dan wannan ya tabbata shi ba ya ce manzon Allah sallama ba za a yi amfani da hadisin manzon Allah sallama wajen fassara al-Qur'ani ba. Amma shi ya ci shingida kujera yana fassarawa yadda ga dama har da faɗar qira'at ko qira'at ne a ina gansu an tambaye shi. Qur'ani ya ce warka'u ma'ar rakin, ku yi ruku'u tare da masu ruku'u. To ina ka ci a ɗago naka ci mina ka ɗago sai ci a ai Allah ya faɗa wa tawakkal 'ala al-'aziz ar-rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi as-sajidin. Sai ce akwai qira'ar ma fa tawakkal 'ala al-'aziz ar-rahim. To tambaya ina yake kara ai dai ilmul qira'a ko ilmul qira'at ilimi ne mai zaman kanta. Na farko dai akwai abin da ake kira al-qira'a, akwai abin da ake kira ar-riwaya, akwai abin da ake kira as-sariqa.
muna gane ha da wanda yake fa ammal karimu sirri fi tibi nafi fa dakal ladhi tara al madinata manzila yace wa qalun isa thumma usman wa shuhum kada abin da aka samu a gurin nafi qira'a amma abin da aka samu a gurin al madinata su qalun to wanda da warshu to wannan kuma riwaya abin da al madinata ka dauko kuma da alai karanta tsarika to a ina ya samu sannan ban da jahilci wata kallubaka fi sajide ina ganin kai kawanka a cikin masu sujuda wannan ko dai a cikin sallah ko a wajen sallah amma ya zaki abin da ake nufi shine a dago kuma kin da gane ba gaskiya bane sai a ƙara tambaya sai to ina aka ce an yi sujuda a dago nan ma ya ƙara cewa wa tawakkal ala al-azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa takallubaka fi sajide yanzu ma ne jawo wani abu da ya burge ni na ta wata magana ba a gane ba zan mai rubuta ba na shi ai Allah ya ce idan mun yi tabani a dini fa in kana sa'atu fi shay'in farduhu ila Allah mai da shi zuwa ga Allah zuwa ga matal kalma mun samu sabani sai mai da shi zuwa ga Allah zuwa ga matal kalma malaman tafsiri na sunna sai suka ce zuwa ga Allah shine zuwa ga littafin Allah zuwa ga manzalar kalma shine zuwa ga mai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma malam ya dawo cikin ayar cewa walau annahum izzalamu anfusahum da'uka fastaghfiru Allah wa astaghfara lakum ar-rasul lawajadu Allah tawwabar rahim cewa Allah ce da za a ce lokacin da suka zalunci kansu za su gurin ka ne mu gafara Allah ko manzan ne ne mu gafara da sun samu Allah mai karbar tuba mai rahama za ka kenan san zamu mai zuwa ga Allah zuwa ga manzan Allah amma mu malaman mu na sunna sun fassara mana zuwa ga Qur'ani ne zuwa ga sunna amma muna ga wannan zahiri zuwa ga Qur'ani zuwa ga sunna ba zuwa ga Allah ne zuwa ga manzan Allah to mun yi sabani da shi a irin fassara ta gatari cikin Qur'ani ina zamu je mu mai da shi zuwa ga Allah ina zamu je mu mai da shi zuwa ga manzalar kallama na biyu mun zalunci kanmu zamu je gurin manzalar kallama to ina zamu je mu samu annabi sallama saboda duk cikin Qur'ani takabba inda aka ce ba inda aka ce manzon Allah ya mutu ba inda aka ce Qur'ani manzalar kallama ya mutu sai zai wani wayo ai in an ce kawai daina taukan wayo wannan ya nuna manzon Allah ya mutu wannan ai ba Qur'ani yake ba aya za ka mun cewa Qur'ani ya ce ga manzala ya mutu ko zai mutu rana kaza ko lokaci kaza a irin tunaninka na hankalinka irin na Qur'ani tunda komai yana cikin Al-Qur'ani kai a wajenka Qur'ani dai kawai tayi wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fa hum al-khalidun wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablika ar-rusul innaka mayyitun wa innahum mayyitun ko abin da aka fada kin har yanzu a bada labarin ya mutu ba to in mun yi sabani zamu je gurin Allah zuwa gurin manzala karama ko kana da ƙarin bayani duk abin da ka faɗa a wajen Qur'ani to sai mu ce ma yanzu kai ka yadda da bayanin ka wajen fassara Al-Qur'ani amma baka yadda da bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wajen bayyana wajen fassara Al-Qur'ani manzon Allah shi aka sauko Al-Qur'ani dan yi mutane bayani manzon Allah Qur'ani an saukar da shi da Larabci ko manzon Allah Balarabe ga muhimmin da Allah ya tsora mai ga cewa shi Balarabe ne ga cewa kowa a gurin Allah baka yi daga tafsirin sa ba sai kai mai sifar kristoci ba gidaje ba kauye sannan ka zo ka ce kai ne za ka fassara mana alqur'ani to ai ko duk malaman nan gurin muka ce mu yi da fassara saboda ta ka muka yi ai mun yi gwari ai mun yi gwari to dan haka kamar yadda aka faɗa ɗan tafsiri fitina ce fitina ce kar mu manta da abin da ya faru akan mai tajini akwai ni professor Dauda Ijebu San professor ne kuma lauya ne ya kai senior advocate of Nigeria mana ya kora lauyan shi kenan to wannan Dauda Ijebu ya saka mini bayani cewa mai tajini da su Dauda Ijebu su aka dauka aka yi tsara su koyi Qur'ani su koyi Larabci dan su zo su kawo musulmi rudani da ayaniya to shi ma wannan muna gargin sa ba mun ce haka yake ba amma muna gargin sa domin akwai wani program guda biyu su Martin Bushara dole wato contradiction ke dauko a cikin Qur'ani ai aya kaza ta saba aya kaza aya kaza ta saba aya kaza ma'ana a cire ma yadda da Al-Qur'ani shi kuma yazo nan yana yi retire dole shi kuma retire dole sai yake cire mutane yadda da hadisan manzala ta karaba in ba Qur'ani ba hadisi akwai musulunci ba musulunci to kuma sai aka samu dan tsan dari kusun zuwa mai bayar akan haka kin lokacin muke gaya musu mu wannan kala katan bai kai doka daga cikin mutanen mu domin babu dire ba rana malamai kanana da matsakaita da manyan malaman makarantar da mutane suke suna dora su akan hanya ta dide su kuma ya kalli kace yake ganin cewa a kyale shi yayi ai mu yake bakanta rai a hankali ya fara kwatan mutanen su ya ka ce ka dawo daga baya sai ka zo ka ringa mai rai sai ka ringa mai rai shi ka ga ga yanzu babu tasirin sa domin me domin dan tsarika da yake takama da su sun gano mutanen su yake diba sun ja da baya mu kuma ahlus sunna dama ya san cewa ai ba zai yi ba domin mu muna da mizani mu mizanin mu قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس بالكذب ان ياتي النبي ياتي صحابي في ba ruwan mu da wani dan kalaka to ko a dutsen ma ko wani mai suna masussuka ko dan tantsinye ne ko ma tinanne ne da ba ruwan mu da shi babu ruwan mu da shi sai karshe ma na yi mun lokaci amma zan yi bayanin dokokin Najeriya yanzu mun gama musulunci ai an dokan doka kuma ka kan yi bayanin doka yawa dan haka mu fahimci cewa Najeriya ta kila ta ce a section 10 an yi magana Najeriya ita ba ta da addini Najeriya a matsayin ta na Najeriya ba ta da addini wannan shine abin da section 10 yake nufi na 1999 constitution amma a section 13 an ba da freedom of religion ancin addini duk abin da zaka bautatawa a Najeriya ba wanda zai yi hana ka zaka bauta kin keso zaka bauta tanya zaka bauta waye zaka zama dan dariqa zaka zama dan qur'ani zaka zama dan kaza da dan kaza duk wannan babu damuwa amma mu sani dukkan wannan cikin tasirin ya zo ne a karkashin chapter 4 na fundamental right to amma sai dai akwai restriction section 45 akwai restriction a cikin sanan 1999 constitution cewa duk mutumin da zai taba public safety ko ya taba public morality ko ya taba public health ko ya taba right of others to wannan definitely za a violating constitutional rights dan haka masussuka yana da damar ya sai ringa wannan takinin cin nasa da shi da ire-iren sa constitutionally a Nigeria da cikin wannan amma ba su da yanci na su ringa zagan mana masajin ba su damar su zagan mana abin da yake shi ne tushe na addinin don mu tushen addinin mu Qur'ani ne da kuma sunna ba su yancin zagin wannan shi ta ga da sauran su kaka sun yi wa'azi akan religious abin nan preaching misali yanzu a Kano akwai dokar Kano state religious preaching abin nan edit ta sun ta sojoji ce amma bari kana nan a Najeriya lokacin da gaba digiri mari akan kaleru ba ka da dama ka zagi addinin wani ba ka da dama ka ci mutunci ba ka da dama ka wulakanci yin hakan na farko saba ma doka ne kuma sannan yin hakan jirgin lokaci na dan barjayi ba kullum abin da muka yi imani shi ka zo ka ce shi za ka rada sannan kana yin wannan ababun tsoro mu ba alfahari muke cewa ko mun kowa in ne ko mun kowa kaza ba amma abin da muka yi da shi shine hanyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi kowace hanya gaskiya dan kowa yake za mu tattauna da shi da izinin Allah tabaraka wa ta'ala shine za mu yi naka idan shi wannan dan kana kafin da madda yake ire-iren sa da gaskiya ce addinin da suke kuma kan gaskiya ce kuma gaskiya ce ne ma dan Allah kamar yadda aka ji hakurin gwamna a takana abinda muke so shine a fito a yi mukabala a tattauna ka fada mu fada ka fada mu fada saboda mai abun fada baya fada a zo a tattauna amma tun da ake za a yi mukabala da shi yake guduwa sai ya tafi gurin yan uwansa arna a jos ina jin ko dai yan uwansa na dini ko yan uwansa na addini ko kuma yan uwansa na zama a kasa daya amma da yan uwansa ne yaje kuma gurin wannan fim ne ya hada dan ya san cewa ya karkatar da mutane daga wannan mukabala shi ta kana ganin sai na bayani kace zo ai mukabala yanzu a ga daga gilan ya gudu zagon ya bi shi akan hanya ba yace malan za'in addini babu hadisi sai daga wannan abun kawai ke gudu kuma yaje zauna akan kujerar da ƙarya wai yaran da jima suka zo da tashin hankali suka zo yaran sun zo ne za su tattauna da kai saboda ba ka da gaskiya kuma in kai da ne ta fuskar jamiri dan Allah ka zo a mukabalan da kai amma in ba za ka iya ba to a hirin ka da zagan mana Bukhari da Muslim da malaman addini ko muna kan hankalin hukuma mu ba san fitina ba ma san tashin hankali ba da mu rigima da kowa ba da'awar idara ta fara tun 1978 sunna ko tare da faruwa ba ta ganin mu a cikin rigima ko tashin hankali ba amma na rantse da Allah ko dai ya zo a yi mukabala da shi ko kuma in ya ci gaba da zagin Bukhari da Muslim da kaza wanda sai asali ne a addinin mu to duk abin da ya rantse masa akan titi wallahi ba ruwan mu ba abin da ya ba wanda za mu rike hannunsa ba wanda za mu ana hukuma ta shigo ko me da zagan mana addini ba ga dokokin kasar sun hana a zagi addini to hukuma ta fito mu tattauna da shi in ya kayar da mu to shi ne akan gaskiya sai mu bi shi in mun kayar da shi a sheda ma ba addini yake ba daga nan sai ne da wannan zage zagen kuma na tabbatar za mu yi nasara dan Allah ya ce Allah ya ce inna jundana lahum lghalibuna ya ce inna lanansuru rusulana wal ladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al ashhad ya ce kai wala yansuranna Allahu man yansuru ya Allah ce kataba Allahu la aglibanna ana assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka wa Sheikh Barista Isaac Adam da alkhairi ƴan uwa masu albarka taro yayi taro manyan malamai da ciki daga ciki da wajen Najeriya sun halarci wannan taro da Allah ya saurara wanda babu laifi a gurguje zan kira malamai dake wannan wuri kamar akwai babban malamin mu Professor Muhammad Muslim Ibrahim ƴan uwa masu albarka muna tare da manyan malamai a wannan wuri muna tare da babban malami Professor Muhammad Muslim Ibrahim wanda shine shugaban wannan lajina mai albarka lajinat du'ati sunna Allah madaukakin sarki ya bashi ifan zuwa wannan wuri Allah ya saka masa da alkhairi ya kara masa lafiya sannan akwai babban malami bako wanda yayi takakkiya tun daga kasar Kamaru birnin Duwala a Sheikh Umar Hamza shi ma muna tare da shi a wannan wuri akwai babban limami na wannan masallaci ko ɗaya daga cikin manyan limamai na wannan masallaci daga Abdullahi Muhammad Yeso shi ma yana tare da mu a wannan wuri akwai babban malami a Sheikh Abubakar Abdullahi mazan kwarai maganin wakilin Arna shi ma yana wannan wuri akwai a Sheikh Muhammad Tahir Abu Fatima shi ma yana wannan wuri akwai a Sheikh Abdurrazzaq Uba Musa shi ma yana wannan wuri akwai da Muhammad Al-Hassan dan Malam akwai Al-Hajji Awalu Sallani akwai Alhaji Faruku Al-Hassan Kwalwa akwai kuma Al-Ramma Nura Liman sannan daga cikin dattijan mu masu taimakon sunna da himma wajen taimakon addini akwai Alhaji Imran Al-Wadir shi ma yana wannan wuri da sauran dai malamai da Allah ya idona bai kai zuwa gare su ba Allah ya saka musu alkhairi in Allah ya zama bawo babban bakon mu da yake karkiya tun daga kasar Kamaru a Sheikh Umar Hamza Duwala shi ma yazo ya tofa albarkacin bakin sa domin mu ji tsabarar da yake tafa da ita ga dan uwansa a kuma Najeriya akaram Allahu fa ya tafaddala mashkura
مرحبا بكم اهلا وسهلا جزاكم الله خير حياكم الله
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان قوا مسلمي cikin wannan babban gari Kano bayan sallama muna tabbatar muku kuma muna fitar muku da gaisuwa daga ɗan uwa musulmi daga ƙasar Kamaru. Daga birnin Duwala, daga birnin Yawunde, kuma muna tabbatar muku cewa ana nan tare a zuciya, ko da ba tare muke a guri guda ba. Saboda babu ɗan'uwantaka irin ƴan'uwantakan addini wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana a cikin Alƙur'ani, innamal mu'minuna ikhwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cikin hadisi, kun ga tare suke tafiya da Ƙur'ani da hadisi, al-muslimu akhul muslim. ƴan'uwantaka na musulunci an ya ɗaukaka har sama da ɗan uwanka na jini ko ɗan uwa na ƙasa da makamancin haka. Tarihin musulunci shaida ne akan haka. Sahaban Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zaɓi aƙida, yawa daga cikinsu sun kore ɗan uwansu. Yaƙin Uhud, yaƙin Badar da sauransu, yawa ɗan uwa da ƴan uwa ne amma na jini, sai kuma addini ya bambanta. Muna tabbatar da ƙauna don Allah, saboda shi Allah shi ya haɗa mu. A gaskiya wani abu shi musulunci, zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Idan ba musulunci ba, ba zan kasance tare da ku a wannan guri ba. Tafiya ne musamman domin a fito a yi karatu, saboda ba abin da za a yi a cikin addini ba karatu. Karatu na da'awa, karatu na kula da lura da bambance-bambance da ke tsakanin al'umma, karatu na a zo a haɗu da ‘yan uwan da'awa a tattauna a duba wasu abubuwa. Allah ya kaddara kuma da ce shi ga wannan lakca ba mu san da shi ba. To, umman da aƙida, irin aƙida na Ahlus Sunna wal Jama'a wanda ba su da guri, ba su da ƙasa, ba su da komai, shi ga ‘yan uwa an tare ta hannu biyu. Har ban ni tunani ma zan iya zauna a kusa da kalma ɗaya ko biyu ba, saboda tare da malumman mutum da su suka karanta da mu. Duk da daga ciki akwai yayyu mu kuma a karatun akwai abokanan karatu da aka haɗu gurin karatu da sauransu. Farkon in shigo ƙasar Najeriya gaba ɗaya ke farkon ku shigo Najeriya har Kano. To, amma ‘yan uwa saboda addini da aƙida dukkansu suna maraba, a haka ne Profesa Dr. Musri malamina, saboda in bai manta ba ya karantar da ni a Madina, amma da tawadu'i irin nasa shi yake biyo ni gida kuma ya karantar da ni. Mun yi karatu na Bulughul Maram, Allah ya saka da alkhairi, shi ne ya biyo hotel ya ce bari ya ɗauko ni ya zo, akwai lakta mu zo tare.
Allah ya saka da alkhairi.
Muna isar da godiya. Farkon abin da ya ja hankalina da na shigo masallaci shi ne ka anna ala ru'usihim at-tayr, yadda muke ji a hadisai, wai suna jira kawai da za a zo a yi lakta. Ga bayan Allah a zaune, kowa na sauraro bayan an gidar da magariba. Wannan shi ma wani karatu ne, tunda mu a inda muke, inda muka fito irin wannan haƙurin, da har za a jira mintuna da yawa kamin ya karatun ya zo ya karatu, ana buƙata shi an ci gaba da tarbiyya. Domin ko in ma inda ba wasu suka tanade ku ba da haka biyu ba, wannan shi yake nuna akwai ci gaba, akwai aikin da'awa da ake yi, kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ne zai nasarta addininsa ba tare da tsawaita ba. Duk da jina zo suna ta har asuba, sai dai an kwana ko wannan ma yana daga cikin ƙoƙari. Allah ya saka da alheri. To, amma dai a matsayina na bako in isar muku da sallama da gaisuwa da kuma tabbatar muku cewa tare ake a cikin da ake. Addini ya haɗa mu, aƙida ya haɗa mu, kuma ji nake yi kamar a garinmu nake, kamar a gidanmu nake, kamar a cikin al'ummarmu.
Allahu akbar.
wasu za su ce to ya kuma yake Hausa, ai saboda ba Hausa ne. Idan kuma aka koma baya wanda ya haifi babana kakana daga nan Kano ne ta shi da kuma Maroko. Iyayen mu aka haife su a can, yawanci duk al'ummar mu haka suke a can. Allah ya saka mu da alkhairi sabbi. Tunda akwai abin da ya hada mutane babu ne mu fita ta wannan kofa. So da yawa akan buƙaci a fahimci tushen abu, matsala ne, tattaunawa ne, wanda hakan shi yake haifar da fahimtar juna. Malaman fiqh suna kira wannan mahallun niza, tahriru mahallun niza. Magana akan ni ban yadda da komai ba, shi alqur'ani da inkarin hadisi rudu ne da bai da asali. Rudu ne da bai da asali, kuma an gina ne akan jahilci. Sannan kuma waɗanda suka haifar da wannan ba su da alaƙa da addini, sharri ne na Yahudawa. Kamar da muka saurari masu karatu, daɗaɗɗen abu ne ba yau aka fara shi ba. Allah ya rubuto a kai, sai dai yana da fiskoki daban-daban kamar yadda dai malamai suka gaya mana. To ba kawai a nan ƙasar Najeriya ba ne, a ko'ina a bar shi. Wani abun ma zai biyo baya, wanda wannan da'awa har ƙiyama ba za a rasa masu fatarwa ba, masu zuwa da shubuhat ba da sauransu. Amma nan kusa ɗin bai iso muku ba, to yana nan tafe, za ku ji wanda za su zo su ce ba za a yi sallah da larabci ba ma, ba za a yi komai ba, kowaye da yarenta. Suna nan an fara a wasu gurare. Masu da'awar Qur'ani yun akwai su a ko'ina, a inda muke suna nan, sai dai dukkan da suka fito mar ba irin fuskar ku ba ne. Da suka fito a nan ba ne. A nan sun fito a ƙarƙashin ƙasa ne na mahaddata, saboda haka akwai gardawa waɗanda sun haddace Alƙur'ani, ƙaunan Alƙur'ani, shauƙi da sauransu. Amma kuma akwai jahilci, ba karanti mai Ƙur'ani yake ba, shi aka fito musu ta wannan ɓangare. A wani guri suna da'awa, kamar yanzu mu a gurinmu suna da'awan Ƙur'ani zallan, amma kuma ta hanyar istishraq. Ba ta hanyar ɗaliban ilimi ba, ta hanyar warewa da sauransu, saboda tushen abin dama ba musulunci ba ne, dama daga Yahudawa ne. Za ka ga mu a gurinmu ‘yan boko ne su je wannan da'awa, ba ɗaliban ilimi ba ne, ‘yan boko ne sun je sun yi karatu a ƙasashen Turai, a Faransa, a Ingila, a Amurka, su ne suke shigowa yanzu da da'awar su ba a yadda da hadisi ba. Kamar yadda malamai suka gaya muku kuma, nan gaba ba maganan hadisi ba ma Ƙur'ani ɗin ma za a zo a sa'ibe. Saboda haka babu abin ƙarawa face, mu iya za ku ɗo bayyana nizari. Shi wanda yake da'awan inkarin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam bayani ne mai da alaƙa da tarihi, duk ana juyawa ne a abin da suke ce masa isar da saƙo. Tunda misali mu a nan babu wanda ya rayu da Annabi sallallahu alaihi wasallam, babu wanda ya rayu da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi ne suke ganin cewa to ai wannan hadisin ba daga Annabi ba ne, wasu ne suka faɗa. Me yasa? Saboda ai ba mu rayu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. To shi suka manta cewa ai Alƙur'ani ma shi ma hadisin ne. Saboda haka mahallin niza magana ne na tabaka, tunda ni ban rayu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, a ina na ji labarin cewa Annabi ne ya faɗa. To daga nan jahilci su kuma shi yasa suka manta da ɓangaren Alƙur'ani. Ƙur'ani jama'a shi ma hadisin ne. Tunda wa'inda ba su rayu fa kullu ma wafaqa wajha annahu wa kana li rahmi ihtimalan yahd wa sahha isnadan huwa alquran fa hadhihi thalathatu arkan. Idan babu isnadi ai babu alqurani, in kai inkari hadisi kai inkari alqurani. Ai kafini ma da ba magana me inkarin maganan Bukhari jahilci ne, saboda wannan hadisin ba Bukhari ya faɗa ba. Hadisin idan ka koma tun kamun karnin Bukhari, ai shi sa Bukhari yake kama ka isnadi, sai haddathana 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 har ai so kan Annabi sallallahu alaihi wasallam, sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda shi ne ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka zan takaita bayani a nan da maganan Ibn Hazm, inda yake cewa naqlu thiqa
إلى الثقة حتى يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما اختص به هذه الأمة. أما مع رواية الكذابين والمتروكين والمتهمين فيوجد كثير في كتب اليهود والنصارى ولا يبلغون من نبيهم ما تبلغ هذه الأمة من نبيها. إذن أكي كراتو كومي زي زمان أبيني كومي زي زمان تو أبوني دعان سنشي تو أما رشي كراتو شيهاي فدوانا ألي بامو إلمي أمطاني كما لكارا من إيماني ماذا لا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Muna yi wa a Sheikh Umar Hamza Duwala fatan alkhairi da kuma godiya a bisa waɗannan jawabai masu kyau. Daga cikin manyan malamai da ke wannan guri akwai a Sheikh Usman Abdullahi Abu Mulla wanda yake gefen dama na. Muna yi wa malam fatan alkhairi da kuma godiya. Ba tare da bata lokaci ba zan kira ɗaya daga cikin manyan limaman wannan masallaci a Sheikh Dr. Abdullahi Muhammad Yeso domin shi ma ya je ya kisan da karmominsa a wannan guri mai albarka. Akramakallah falyatafaddal mashkura.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya ya zarta mu da gabatar da wannan muhadara a wannan masallaci na Jami'ar Rahma. Muka zama masu karɓar wannan fuskoki masu albarka. Allah mu gode ma, Allah ya kai mu samu cikin wanda za su yi tarayya a lalin da za a samu. Sannan muna godiya ga ita wannan lajina ta Duhatu Sunna isa ayyukan da take na tabo abubuwan da ke damun al'umma. Kamar da wani ɗan uwa ya ce, ahlus sunna malamansu da ɗalibansu waɗannan hanyoyi dama ba nasu ba ne. Ba za ka taɓa tsantar ahlus sunna ya bi hanyar ɗan tsiri ba ko ya bi hanyar ɗan fari ba ko ya bi hanyar ɗan duk wasu hanyoyi waɗannan babu su babu ahlus sunna. To amma cewa aka yi wato ainihin wamuru bilma a wuri wani hau adalmanka ku yi umarni da kyakkyawa kuma ku yi hali da mummuna kuma fitina dubin ta zo maganinta a yi bayanin fitina kamar yadda wannan take lakta take ka iya cewa aya ce wata ko fitinatan za ta ci wannan lazina zalamu minkum asa. Ba ruwan ahlus sunna da addini da ƴan matsuka da ƴan waye ne ba ruwan ahlus sunna. Ba ma fitina ce in aka batta ba a yi bayanin ta ba watakila wani bisa sautsayi cikin ɗaliban sunna sai a jefa mashi shakka. Daga sanda shakka ta zo kan abin da kake na gaskiya na addini to halaka ta zo. A wannan babin ne ahlus sunna suke ta wannan bayani da ke suwa ƴan tafiye suwa ƴan kalakatu suwa ƴan faiza suwa ƴan tariƙa suwa ƴan kaza duk waɗannan hanyoyi ake bayanin su don kada wani ya je ruɗe auka musamman yau wannan harka ta social media da muke da ita. Akwai alkhairinta akwai sharrinta, akwai alkhairinta akwai sharri. Da ƴan tafiye ne akwai wani ɗan tafiye ne makwabcinmu har ya mutu mutuwar shirin da ya mutu ba wanda ya sani sai ‘yan uwanshi can suka zo suka ɗaukai. Bai taɓa fitowa ya tallata ni da shi ba unguwanmu, bai taɓa ba kai ba ma tun satin ya fita sai dare yake dawowa har ya mutu. To kaga wannan yaushe ma ya tallata ki da balaji da meka mu kuma suna kullum tallata ta muke. To amma sai aka waye gari wannan social media ɗin yadda Annabi ya faɗi yanzu in ka ga masussuka an sussuka mai ɗinki ya yi wani haka yadda Annabi ya wasafa ato zai ce koshi ya yi kashin gida kan harakashi haka za ka ga ya yi ya sha ɗinki sai da ganin ɗinkin ka san akwai masu ɗinkashi. Yadda Annabi ya ba da labari ato zai ce koshi ya zo ya ce kar ku taɓa yadda da maganan masu. To da ka gan shi ka tuna hadisi sai ka ga abin da Annabi ya faɗi. To ka ga irin wannan social media ta yaɗa wani yaron sai ga kamar kan gaskiya yake ko ma dai riga shi da yanka to kaga dole a yi irin waɗannan lectureci saboda yaran mu a koyar musu da kai musamman matasan sunna wanda ba su kwankwadi rubingimin da aka shafa yayin da sunna ba aka matasa namu na sunna iri biyu akwai ɗan gwagwarmaya na baya da ka san gwagwarmaya wanda suka san gwagwarmayar da aka yi kafin sunna ta tabbata akwai kuma wanda aka haifi cikin sunna din wannan wanda aka haifa cikin sunna wannan media din da social media in ba a yi sa'a ba ba su jin irin wannan lectocin sai a zuɗe su shi ya sa muna godiya ga wannan lajina ƙoƙarin da take na shirya irin wannan lectoci wanda za a ɗauka a yaɗa ma duniya birni ƙauye sannan mu yi hattara magana gaskiya harkar almajirci da ake na bara ta makarantun allo akwai haɗari sosai kuma yaɗuwa yake karuwa yake yi azumin nan da ya gabata duk masallacin da kuka je musamman inda ake cewa azumi za ku yi mamaki yara da suke zuwa ɗaruruwa don su karɓi abinci kuma ba sa sallah a masallacin za su zo da bakin azumi a ba su su ci su sha amma su kakkaɓe riga su su tafiya su a ga wannan yaro tun yana ɗan ƙarami almajiri baya sallah maganar da ɗaya daga cikin malamai ya cikin tsare-tsaren su akwai wanda sallah ma kwata-kwata ba sa yin ta a yanzu za ka ga garin Allah ya waye ka ji wasu titunan garin nan za ka ga almajirai wanda yaushe suka yi sallah asuba sun fito daga makaranta suna ta gararan basu a zahar ba za ka ga sadda aka tara su aka yi sallah da su ba la'asar magariba isha kaga wannan tun daga ƙanƙan wato suna ƙanana ba a koya musu sallah ba suna nan da yawa yanzu a garin nan saboda haka akwai aiki tukuru a gaban masu wa'azi gaban masu karantarwa gaban masu shiryawa makarantunmu na islamiyya sai an daɗa dagewa lallai sannan gwamnatocinmu kamar yadda ɗan uwa mai lakta na farko ya kira kan gwamnati bisa topic ɗin laktar nan wallahi haka a garin nan sai gwamnati ta sa ido almajiran da ake yayyugowa a kawo ba su da tola inda za su yi ba haya ba su da inda za su kwana babu abinci da za a ba su tabbas suna nan indi a cikin garin nan ba su san tausayi ba ba su san rahama ba sun girma a haka kuma Allah da ikon shi wanda Allah ya zai rayu haka zai rayu ana hama za hama ta in ya tashi ka gaya man wata rahama za ka samu tare da shi babu addini ba a koya mashi ba ba a koya mai sosai ba bai girma wurin baban shi da babar shi ba ya zo an wance kalatin shi yana nan har ya tashi ya girma ba ku jin wannan haɗari ne nan gaba cikin al'umma ba ƙalubale ba ne babba ga al'umman mu ta harkar security ta harkar lafiya ta harkar duk rayuwa saboda haka gwamnatocinmu su yi tsoron Allah akwai sadda aka ce za a yi tsarin almajirci makarantarka da ka kwaso almajirai ya kake ba su abinci ya kake kula da su babu ba za ka iya ba kai mai da su gidan iyayensu haka ya kamata gwamnati a san kowa ba hana bara almajirci aka yi ba ba hana makaranta allo aka yi ba amma wani tsari aka yi mata na riƙe yaran amma a kwaso yara a bar su cikin bala'i na yunwa da cizon sauro da wahala su tashi daga nan su zama bala'i da fitina cikin al'umma so da haka gwamnatocinmu su ji tsoron Allah su sa ido domin mu samu mu zauna lafiya yadda ƙasashe na duniya suke ci gaba mu ma mu ci gaba a duniyance ta hanyar tattalin arziki ta zaman lafiya sannan ta harkar kuma addininmu ba tare da lokaci ya tafi abinda aka ce in godiya wannan masallaci namu yana godiya gare ku bisa jagorancin shi mai girma ambasada ya so ya zo laktan nan wani uzuri ya tsare shi ya je wata ta'aziyya wani gari ya ce a isar da godiyar shi da kuma wato ainihin ku mahalarta Allah ya muku albarka Allah ya ƙara muku imani Allah ya ƙara muku Allah ya biya muku bukatunku na alkhairi wanda suke shirya wannan lectureci Allah ya taimake su su ma ya ba su lada a ci gaba da shirya irinsu da makamantansu da za su zama alkhairi a wannan gari namu da wannan yanki namu na arewacin Najeriya da ma ƙasa gaba ki ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh akramakallahu Allah ya saka da alkhairi annaku mai kara lafiya
ya ɗan uwa masu albarka. To ɗan uwa masu albarka, akwai abu guda ɗaya da rage mana, kamar yadda na faɗa shugaban wannan lajina ta du'atu sunna wadda take gudana ƙarƙashin jagorancin shehin malami Profesa Muhammad Nusrin Ibrahim Habibullah yana wannan wuri, kuma akwai sako da insha Allah tabaraka wa ta'ala zai isar. Kamar yadda a Sheikh Dr. Abdullahi Muhammad Gezo ya bani umarni zan kira mala. To, na'am, to a karin Marbabu ya ce sakon sai gobe, wani sako ne mai matuƙar muhimmanci ga al'ummar musulmi, don haka abu bala'ani bayan sallar magriba akwai makamanciyar irin wannan gaggaru matacca wadda za ta gudana a masallacin al-Imam al-Bukhari da ke rijiyar zaki, wato masallacin Profesa Muhammad Sani Umar rijiyar Lemo. Malamin da zai gabatar da wannan lacca shi ne Profesa Muhammad Mansur Ibrahim Sokoto, wanda tun a zo misalin karfe uku na rana ya jira a birnin Kano daga Sokoto birnin Shehu. Profesa Ahmad Murtala zai masa tariki, yayin da babban malami malamin hadisi Profesa Muhammad Kabiru Kofa zai kasance mai gabatarwa. Shugaban zama kuma shi ne shugaban wannan lajina Profesa Muslim Ibrahim, don haka ana gayyatar dandazon al'ummar musulmi, kuma wanda ya ji ya sanar da wanda bai ji ba. Taken lacca shi ne sunna wahayi ce daga Allah, rayukanmu fansa ne a gare ta, don haka a yi ƙoƙari halatta domin a ji tsarabin mutanen Sokoto. Allah ya saka wa hukumar wannan masallaci da alkhairi, Allah ya ba su lada mai girma a bisa marabtar wannan lacca da suka yi. Allah kuma ya kara wa babban malaminmu dattijan sunna Sheikh Abdulwahab Abdullah lafiya, Allah ya saka mata alkhairi, Allah ya albarkaci bayansa. Kamar yadda na faɗa a jawabin buɗewa, shi ne da karan kansa ya shirya waɗannan lafsoci, kuma ya zaɓi dukkanin malaman da za su gabatar. Allah ta'ala ya saka mata alkhairi. Na'am, alhamdulillah, muna kuma addu'a ga wanda ya samar da wannan masallaci, Allah Ja'awal Gewaye mai kifi. Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya ƙara masa lafiya, Allah kuma ya yaukaka arzikinsa, ya yalwata arzikinsa, ya tsare shi. Alhaji Adamu mai kifi, na ce Alhaji Awwal, Alhaji Adamu mai kifi. Sannan akwai ɗaya daga cikin dattijai waɗanda suke kai kawo a majalisan karatu, kuma suke kai kawo wajen taimakon sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yaɗa ta da jagoranci akan haka, Alhaji Awwal Dallani, wanda muna tare da shi a wannan wuri, yana gefe na da dama. In Allah ya yarda a satin da zai kama ne za a yi masa aiki a asibiti, bisa haka muke neman addu'a daga ƴan uwa, kuma muke addu'a tun a yanzu cewa Allah ya sa a yi wannan aiki cikin nasara. Allah ya ƙara masa lafiya, Allah ya ƙara masa lafiya, Allah ya ƙara masa lafiya. Da wannan lecture ta kammala, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.